والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci domin gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadan wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta dambam take shiryawa yau muna takwas ga wata hijira shekara 1446 wanda yazo daidai da takwas ga watan uku shekara 2025 a karatun mu na jiya mun tsaya a suratu al-an'am aya ta 45 fadin Allah madaukakin sarki fa kuti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin suratul an'am kamar yadda muke bayani a farko mabu'in sura shi ne tabbatar da bautar Allah shi kadai ta hanyar kawo dalilai masu gamsarwa dalilai masu yawa dalilai daban-daban a da wannan da shi ne babban mabu'inta ta ambaci dukkan wato arkan rukuni na imani gabaki dayansu a ta yi bayaninsu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayani akan ikonsa da kudararsa akan bayinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce kul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
na'am
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون
نعم وبنجي سبحانه وتعالى يتي قل كتمسو أرأيتم in akhadha Allahu sam'akum ya kuke gani in Allah ya kwace jinku wa absarakum ya kwace kallonku wa khatama ala qulubikum ya toshe zakatan ta dawo ba ta fahimta man ilahun ghayru Allah yatiikum bihi akwai wani abin bauta ko ma bayan Allah da ya isa da muku da daya daga cikin waɗannan abubuwa din babu ungur kaifa nusarrifal ayati thumma hum yaslifu ubangije yace ka duba kaga abin mamaki yadda muke nau'anta musu ayoyi aya daban-daban nau'i-nau'i na aya muna kawa a kawo wannan ayar a kawo wannan dalilin a kawo wannan hujja din dake nuna Allah shi kadai za a bautawa amma ina suna ƙara bijirewa ba sa meda wato al'amari zuwa ga Allah ba sa imani da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yace shi mai iko ne akan ya kwace jinsu jinnan sun yadda Allah madaukakin sarki shine ya ara mana shi shine ya ba mu ji ya ba mu gani wannan sun yi imani Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya tsoratar da su cewa to idan ya kwace jin ya kwace ganin ko kuma aka toshe zuciya akwai wani abun bauta ko ma bayin Allah da zai iya zuwa musu da waɗannan abubuwa din sun sani babu wannan aya tana karantar da mu cewa ya kamata mutum ya kalli aya karara a jikin halittarsa cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta kamar yadda Allah ya buga misalai da suke nuna shi kadai ya cancanta a bauta masa daga cikin misalan sai ce wa fi anfusikum afala tubsiru a karan kanku ma akwai aya me yasa ba za ku kasance masu gani ba gani irin gani na fahimta da gani na tunani ni'imomi daban-daban Allah madaukakin sarki ya mana su wanda idan muka tsaya muka yi la'akari da su sun isa su sa mu bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ni'ima ta rayuwa da jin dadi ni'ima ta abinci Allah ya ambace ta a cikin wannan sura din ni'ima ta numfashi ni'ima ta arziki ni'ima ta lafiya ni'ima ta abin hawa ni'ima ta ji da gani ni'ima ta hannu da kafa duk Allah madaukakin sarki ya mana su to waɗannan ni'imomin idan da zamu ce zamu bauta ma Allah a dalilin waɗannan ni'imomin to ni'ima ɗaya kadai ba za mu iya biyan ladanta ba ba za mu iya fanshe ba za mu iya biyan Allah madaukakin sarki ba akan ni'ima ɗaya ka dauki ni'ima ta numfashi ka ce wai da ita zaka sakanta ma Allah to ba zaka iya sakanta masa ba shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya tsoratar da mu cewa idan ya ga dama zai kwace waɗannan ni'imomin kuma waɗannan ni'imomi suna ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya yi ma dan adam ni'imar ji da gani da ni'ima ta fahimta wato zuciya kenan ubangiji ya sake tsoratar da su da wani nau'i na tsoratarwa ya ce qul ara'aytakum in ataakum azabullahi
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون
وبنجي سبحانه وتعالى يقول أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة يا يقول سمان إذن عذاب الله تزومك قسم أو جهرة أو تزومك أفيلي هل يهلك إلا القوم الظالمون بما سهلك سيء الظالمين wannan aya tana mana magana akan cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne ya aika mana azaba ta kowane irin hali malamai sun yi fassarori zamu kawo guda biyu a ciki akan ma'anan baghta da kuma jahara wasu kace baghtatan layla shine ma'ana baghta mutum yana barci an kwanta an nutsu sai azabar Allah sai ta zo wannan shi ake kira bakta au jahara ko kuma nahara da rana ana cikin shagali sai azabar Allah ta zo suka ce wannan shine jaharata wato ido yana gani ba a kwanta an yi barci ba to Allah mai iko ne akan wannan kowanne Allah na iya aiko mana azaba muna cikin barci Allah madaukakin sarki na iya aiko mana azaba muna farke kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yace afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun yanzu mutanen garuruka sun amince azabar mu tazo musu bayatan cikin dare wa hum na'imuna suna barci kun kwanta barci shikenan sai awayi gari babu kun wuce ta tan Allah in ya ga dama sai mun kwanta barci sai ya aiko azaba shikenan sai kaga gari guda babu shi aw amina ahlul qura ko kuma mutanen garuruka sun amince an yi atiyakum ba'suna buhan azabar mu tazo musu lokacin walaha wato da hantsi wa kum yal'abuna suna shagalgulan su la'ib anan gumba wasa bane irin wasa da ake yi a ana nufin neman abun duniya sai Allah madaukakin sarki sai sifanta shi da wasa saboda ba komai bane dama ita duniya din to kaga wannan Allah mai iko ne akan sa wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala suka ce ana nufin da wannan aya baghtatan kwatsam bila muqaddimati, ba wani shiri, ba wata muqaddima, ba alama, kawai sai kaga azabar Allah ta zo. Wannan ma Allah mai iko ne akai ya halakar da daddekun mu ko ya halakar da mutane gabaki daya ba tare da an shirya ba. Mutum yana cikin shagalin sa, yana saban Allah, bai shirya ba, babu rashin lafiya, ba zazzabi, ba komai, ya shirya, ya shiga mota zai yi tafiya, ya lissafa yanzu zan je gari kaza, zan dawo na sayo kaza, nayi kaza, nayi kaza, yana lissafin idan na sayo kaza nan na ci riba, an samu kaza, an samu kaza, sai ya fara makal a iya wannan yar tafiyar, sai ya lissafa ma lissafin shekara 10 zuwa 20, yana ta cikin tunani kwatsam sai ka ji yayi hazari, ya fadi ya mutu. Kaga wannan ya zama bakata, azabar Allah halaka ta zo wa mutum bai shirya ba, au jahara ko kuma ta zo maka a fili. Ma'ana jahara suka ce bi muqaddimati, a samu wasu muqaddimat, alamomi da za su nuna cewa eh za a halaka din. Duk Allah madaukakin sarki mai iko ne akan haka. In Allah ya ga dama sai azaba ta zo da ta hanyar me? Ta hanyar kawo muqaddimat. Kaga alama kaza ta faru, alama kaza ta faru, alama kaza ta faru. Kamar yadda Ubangiji ya ce aw ya'khudhukum ala takhawufi fa inna rabbakum la'ufur rahim. In Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kama mutane ala takhawufi, ta hanyar rage su kadan kadan, a taba wancan, a taba wancan, a taba wancan, kaga an taba wani kangarare ne ya tafi, an taba wani shi ma kangarare ne ya tafi, to watakil sai ka shafa makanka ruwa. Mun gane ko? Wannan shine jaharatan kenan. Da haka wannan yana da ma'ana biyu, kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne akan kowanne. In Allah ya ga dama sai mana rahama, azabar in za ta zo sai a zo da alamomi. To amma duk da cewa tana zuwa da alamomi, wani baya ganewa, baya imani, baya risina. Al'umma ɗaya ce azaba ta zo mata ta hanyar aiko alamomin azabar, kuma suka yi imani. Ita ce al'ummar annabi Yunus alayhi salatu wassalam. Ubangiji ya ce falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahi. Ba wata alqarya da ta yi imani, kuma imanin ta yi mata amfani sai mutanen annabi Yunus da suka ga azabar Allah sai suka yi imani. Dama an ce idan azabar ta zo za su ga alamomi sun fara afkuwa, kuma sai suka ga alamomin nan sun fara zuwa ɗaya bayan ɗaya, sai suka yi gaggawa kafin azaba ta ƙarshe ta zo sai suka yi imani. Sai Allah ya yaye musu azabar gidan duniya, aka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci har suka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka ya ku bayin Allah, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu bauta masa, mu masa biyayya a kowane irin lokaci. Ba mu san sanda mutuwa za ta zo mana ba, ba mu yi alkawari da Allah madaukakin sarki ga halin da za mu mutu ba, babu wannan alkawari. Kowa akwai yanayi da zai faɗi ya mutu, Allah ya halakar da shi. Dan haka mu iya kokarin mu mutuwa ta zo mana muna cikin yanayi mai kyau wanda za mu ji daɗin haɗuwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Ubangiji ya ce wa ma nursilu hal yuhlaku illa alqaumu zalimu, babu masu halaka sai azzalimai. Ai ana nufin mushrikai, mushriki shine halakakke wanda bai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba, shine za a ce ya halaka, ya rasa rayuwarsa. Ubangiji ya ce wa ma nursilu mursalina illa mubashirina wa mundhirin.
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
نعم
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
نعم ubangije yace wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa mundirin, ba ma aiko manzanni sai dai su zama masu albishir, su zama masu gargadi. Wannan shine muhimma aikin manzanni, su yi gargadi a masu imani, su yi albishir a masu imani, su gargadi masu saban Allah. Faman amana, to wanda ya imani da Allah, wa aslaha, ya gyara al'amuran sa, ya aiki na kwarai, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, irin waɗannan nau'i na mutane ba su jin tsoro, ba su bakin ciki. Wallazina kazzabu bi ayatina, wanda suka saba suka karyata ayoyinmu, yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun, azaba za ta shafe su saboda abinda suke aikatawa na rashin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana da wato babban aiki na annabawa, cewa shi yana aiko annabawa da manzanni. Annabawa da manzannin nan idan suka zo, babban aikin su shine albisharatu wan nazara, albishir da gargadi. Ba wai dole annabi idan yazo sai yazo maka da aya wacce za ta rikitar da mutane ba. Mun gane ko? Zai ce muku ku bi gaskiya, ku bi Allah, ku bauta masa, kuna da aljanna, za ku ji daɗin rayuwa. Zai ce ku bi Allah, a idan ba ku bi Allah ba za ku sha wahala, akwai azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine aikin annabawa da Allah madaukakin sarki ya faɗi. Manya-manyan ayyuka na annabawa guda biyu shine albishir da gargadi. Sai ya fara gabatar da nau'i na gargadi na albishir din, sai Allah ya ce faman amana wa aslaha, duk wanda ya imani yayi aiki na kwarai, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wannan yana ɗaya daga cikin albishir da annabawa suke yi a mutane. Haka masu wa'azi sukan yi albishir cewa in ka kula, ka rike addini, ka rike bautar Allah subhanahu wa ta'ala, zaka ji daɗin rayuwarka. A wannan aya Allah ya yi alkawari ga duk wanda ya imani ya yi kyakkyawan aiki, zai samu rayuwa mai daɗi. Ba zai zama mai baƙin ciki ba, ba zai zama mai cikin damuwa ba, ba zai zama cikin tsoro ba. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, duk wanda ya yi aiki mai kyau, namiji ne ko mace, in dai yana da imani, to za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi, rayuwa mai kyau. In ka bi Allah ka yi imani, to rayuwarka za ta yi kyau, za ta yi daɗi. Kamar yadda Ubangiji ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lakaffarna anhum la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, da a ce mutanen garuruka za su ji imani, su ji tsoron Allah, da mun bude musu albarkoki ta sama da kuma ta ƙasa. Ta ko ina sai kaga albarkar Allah subhanahu wa ta'ala tana shigowa saboda an yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Ayoyi da dama suna tabbatar mana da wannan. Idan mutum ya zo mutuwa, mala'iku za su zo, za su masa albishir, kamar yadda a duniya ya ji daɗin rayuwa, za su sake masa irin wannan albishir ɗin. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. A idan mutum yazo zai mutu, in dai yayi imani da Allah, ya ce ubangiji na shine Allah kuma ya tsaya akan haka, ayyukansa suka yi kyau sanda yake raye, to sanda zai mutu mala'iku za su sauko, za su masa albishir, za su ce Allah ta kafu kar ku ji tsoro, wala tahzanu kar ku yi bakin ciki, kar ku ji tsoron abin da za ku tarar, kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari a gidan duniya. Nahnu awliya'ukum, mu ne masoyanku fil hayati duniya, tun a gidan duniya sanda kuke raye a duniya. Bai mutu amma yanzu ana nuna masa zai mutu. Wa fil akhirah, a lahira ma mu ne masoyanku, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu muna muku albishir da aljanna da dama ake muku alƙawarinta wannan yana nuna mana me inde kai imani kai aiki mai kyau zaka samu rayuwa mai kyau zamu gani a gaba a cikin wannan sura din insha Allah ta'ala tana ƙara tabbatar mana cewa in kai imani zaka samu nutsuwa da rayuwa mai kyau kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa a mutanen sa yace fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lakumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su hada aikin su da zalunci ba wannan za su samu nutsuwa da aminci da tsaro kuma su ne shiryayyu inji Allah madaukakin sarki muna roko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan bangare na bishara sai bangare na annazara gargadi sai Allah ya fade shi a gaban cikin ayyukan annabawa yace wallazina kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyin kun ga an zo bangaren gargadi kenan yamassukum al'azabu bima kanu yafsukun azaba da za ta shafe su a dalilin abin da suke aikatawa na fasikanci Allah madaukakin sarki zai musu azaba ba wai dan bas cancanci azabar bane saboda sun zama fasikai sun saba ma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki zai musu azaba haka kuma duk wanda bai bi hanya ta kware ba bai gyara ayyukansa ba to Allah madaukakin sarki zai masa azaba ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace a manzansa qul la aqulu lakum indi khazainullahi
qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak
na'am
in attabi'u illa ma yuha ilayhi qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkarun
na'am ubangiji yace qul ya muhammad ya kai annabi muhammad ka fada musu la aqulu lakum indi khazainullahi bazan ce muku akwai taskokin allah a wajena ba wala a'lamu al-ghaiba kuma bazan ce muku na san gaibi ba wala aqulu lakum inni malak bazan ce muku ni malaika bane in attabi'u illa ma yuha ilayya babu abin da nake bi sai abin da aka min wahayi faqul kace musu hal yastawi al-a'ma wal basir shin makaho da mai gani za su yi daidai afala tatafakkarun ba za ku zama mutane masu tunani ba wannan aya tana magana a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya fito ya bayyana manhajin sa na da'awa da'awa ce za a yi ta babu ƙarya babu yaudara manzon Allah ba zai fito ya da'awa irin ta 'yan siyasa ba yace ai akwai arziki za a ji dadi za a yi walwala da sauransu akwai taskoki na Allah madaukakin sarki mun gane ko kamar yadda 'yan siyasa suke campaign suke ƙarya to kace musu ni babu taska ta Allah a hannuna taska ta Allah a wajen Allah take mun gane ko shi yake saukar da arziki a wanda ya ga dama ya raba a waɗanda ya ga dama ya talautar da wanda ya ga dama dan haka addinin musulunci addini ne da za a yi shi ba dan neman abin duniya ba ba addini bane da za a yi shi dan kwadayi mun gane ko idan zaka zo ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah subhanahu wataala ba wai dan neman duniya ba saboda me Allah madaukakin sarki ya cancanta a bauta masa bil ikhlas ayi ikhlasi wajen bauta masa mun fahimci wannan ko kuma bazan ce muku na san gaibi ba bazan zo da ce muku ga abu kaza da abu kaza da abu kaza yana faruwa ba kamar yadda kafirai suke tambayan manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi game da waɗanda suka mutu wani lokaci suke a zo da iyayensu da suka mutu ko abu ai tambaya ta iskilanci a manzon Allah wanda ya mutu yanzu ya labarinsa kamar yadda suke cewa fama balul qurunil ula ba mu labarin karnoni da suka wuce yanzu me zaka ce game da su Allah ya ce ilmuha inda rabbi fi kitab ilmin su yana wajen ubangiji na a rubuce a cikin littafi la yadhillu rabbi wala yansa ubangiji baya mantuwa baya bacewa duk wani abu da kuka sani yana nan a wajen ubangiji subhanahu wataala ban san gaibi ba wannan aya tana nuna mana me tana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bai san gaibi ba alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyana gaibin sa a wani illa man irtaba min rasuli sai dai wanda ya zaba cikin manzannin sa in ya zabi manzo sai ya masa wahayi ya fada masa wani abu da wasu basu sani ba mun gane ko ta iya yuwa a bada izini a manzon a ce ya sanar da al'ummar sa ta iya yuwa kuma shi manzon ya rike wannan ilimin ba wanda ya sani sai shi kadai kamar yadda manzo Allah ya ce law kuntum ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katira da kun san abin da na sani da kun yi dariya kadan kun yi kuka da yawa kun ga wannan abin da manzo Allah ya sani bamu san shi ba kai sai tafasil din sa daya bayan daya dalla dalla bamu sani ba amma manzo Allah ya sani mun gane ko to wannan a ilimi na manzo Allah a wajen sa ba za mu ce ya san gaibi ba akwai abubuwa na gaibi da Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani kamar yadda zamu gani insha Allah a karatun mu na gaba kadan Allah ya ce wa indaku mafatihul ghaibi mabudi ki na ghaibi a wajen Allah yake la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san wannan sai shi kadai da fadin Allah madaukakin sarki inna Allah indahu ilmus sa'a wa ma tadari nafsun ma za taksubu ghadan wa ma tadari nafsun bi ayyi ardin inna Allah indahu ilmus sa'ati wa ya'lamu ma fil wa yunzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadari nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لك وأن غيبي نين الله سبحانه وتعالى دعها كمنزان الله سيرا دعا منشان الله بيسان غيبي با منزان الله الله يتي مسكتي قل لو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء دعا ناسا غيبي دعا أيك نال الخير سنجا ويتا من قانيكو وما مسني السوء da wani abu na cutarwa da ba zai same ni ba manzon Allah yana cutuwa aka sa masa guba a cikin abinci kuma ya ci kuma gubar ta cutar da shi da ya san gaibi da ba zai ci ba mun gane ko sai daga baya Allah ya sanar da shi cewa akwai guba a cikin abinci Allah ya sanar da shi akwai guba a cikin abinci abubuwa da dama da ake na cutar da manzon Allah in manzon Allah ya san gaibi ba zai cutu ba mun fahimci wannan ko dan haka sanin gaibi na wane ne na Allah madaukakin sarki ne ba a daukaka manzo annabi a kai shi matsayi irin na Allah madaukakin sarki mu bar manzo a matsayin sa na bawan Allah a matsayin sa na manzon Allah dan aikan Allah madaukakin sarki duk siffar da manzon Allah ya kore ma kansa yace wannan siffar ba tawa bace to mu korewa manzon Allah wannan siffa din wannan cewa ban san gaibi ba wa ya fada Allah ne ya fada da Allah ya fada a wa ya fada a manzon Allah ko yace manzon Allah kace musu wala a'lamul ghaiba ban san gaibi ba shikenan sai mu koye mu ce manzon Allah ya san gaibi ba zai yi ba mun fahimci wannan ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam bai san gaibi ba mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam wala aqulu inni malak wala aqulu lakum inni malak bazan ce muku ni malaika bane bazan yi kariya ba sun yi iktirahi cewa daman malaika ya sako tare da manzon Allah manzon Allah idan ya ga dama zai iya kariya ce ai ni ma malaika ne haka ne ko kamar yadda ɗan ciwaciwan da'awa wani zai ce ma shi waliyi ne zai ce ma shi kaza ne kuma kariya ne ba komai bane shi makaryaci ne to da manzon Allah sai ya ce ai shi ma malaika ne saboda me yana zuwa da abubuwa na ban mamaki wanda mutane ba sa zuwa da irin sa sai ya ce shi ma malaika ne amma me zahirin sa shi ba malaika bane dan haka a da'awa ba za a yi ƙarya ba za a fito a faɗi gaskiyar magana babu rufa-rufa babu boye-boye mun gane ko wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya babu abin da zambi sai abin da aka min wahayi anan malamai suka ce duk wanda Allah ya bashi ilimi wajibi ne yayi aiki da ilimin sa wajibi ne yayi me yayi aiki da ilimin sa kamar yadda Allah ya faɗa manzon Allah yace in attabi'u illa ma yuha ilayya bazan bi komai ba sai abin da aka min wahayi wannan yana ƙara tabbatar mana cewa annabi Muhammad annabi ne Allah madaukakin sarki ya aiko shi to menene abin da aka yi wahayi a manzon Allah shine alqur'ani da kuma sunna an aiko masa an saukar masa da alqur'ani an masa wahayi sannan an masa wahayi ne an masa wahayi na sunna kamar yadda Allah ya madaukakin sarki yake faɗa wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana akan son rai wannan wace irin magana ake nufi ba karatun qur'ani kawai ake nufi ba mun gane ko da karatun qur'ani sai da karatun alqur'ani ake nufi sai a ce wa ma yaqra'u ko wa ma yatu anil hawa baya karatu dan son rai ko amma sai aka ce annubuk a ammu min tilawa yafi kace tilawa saboda ya shafi magana normal da manzon Allah yake da shari'a da yake kawowa da labare da yake bamu duka wannan nubut ne na manzon Allah Allah yace baya magana akan san ransa in huwa illa wahyi yuha duk abin da yake fadi wahayi ne Allah madaukakin sarki ya masa dan haka idan muka ce wahayi ba wai ana nufin alqur'ani shi kadai ba ana nufin alqur'ani da kuma me da kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata manzon Allah ya faɗi wasu maganganu ba a cikin alqur'ani suke ba amma ya kira su da suna me ya kira su da wahayi daga ciki zamu karanta hadisin a gaba insha Allah ta'ala yace inna Allah auha ilayya an tatawadu Allah ya mun wahayi kuna kankan da kai a junan ku kuna girmama juna me ake nufi da wahayi ana eh sunna ce hadisi ne ba ayar qur'ani bace tazo cewa muna kankan da kai a junan mu mun gane ko duk da cewa akwai aya da take nuna ma'anar haka da ubangiji yace wa uhiya ilayya ay manzon Allah yace wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburi an min wahayi cewa za a jarrabe ku a cikin kaburburan wannan wani irin wahayi ne na sunna ba aya bace ta alqur'ani mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu wama yasqul hal yastawi al'ama wal basir kace musu me gani ai makahu da me gani za su yi daidai wane ne makahu shine wanda baya aiki da ilimin sa wannan sunan sa makahu ya zama a'ma al basir me gani shine me aiki da ilimin sa ni bana aiki da komai sai abinda aka min wahayi ko kuma kuna aiki da san ranku kuna shaci fadi da shi kuke amfani zato da kirkira ta ƙarya ita kuke dogara da ita yanzu kuna ga da wanda zai zo da kirkira da shaci fadi da wanda zai zo da wahayi da ilimi daga Allah madaukakin sarki za su yi daidai ba za su yi daidai ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu wanda suke da ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su da ilimi eh ba za su yi daidai ba mun fahimci wannan ko ba za su yi daidai ba dan haka akwai bambanci tsakanin mutumin da yake aiki akan basira yake addinin sa da ilimi da hujja daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da kuma mutumin da yake aiki yake addini babu hujja da san rai da yanda ya ga dama wanda yake addini da san rai kamar makako ne wanda yake addini akan hujja alqur'ani da sunnar manzon Allah kamar mutum ne wanda yake gani ba zai tuntube ba da izinin Allah subhanahu wataala afala tatafakkarun ya ku jama'a ba za ku zama masu tunani ba ya kamata ku yi tunani ku yi tunani tsam a cikin ranku cewa mai aiki da ilimi yana da bambanci da wanda yake aiki da ka haka ne ku Allah madaukakin sarki da tattamu ubangiji yace wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim
wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun
wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kai gargadi da shi shi mai alqur'ani alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, wadanda suke tsoran atada su zuwa ga ubangiji, alhali a lokacin laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi, sun sani ba su da wani koma bayan Allah da zai jibanci al'amarin su ko ya cece su, babu, la'allahum yattaqun, idan ka musu gargadi da tsammanin su din za su ji tsoran Allah. Wa anzir bihi, anzir fi'ili ne amri, kai gargadi bihi da alqur'ani, jumla ta almawsul alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ita ce maf'ulin bihi, mun fahimci wannan ko, ita ce maf'ulin bihi, wato kai gargadi a suwa zaka yi gargadin, wa zaka gargada, alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, wanda suke tsoran a tada su, ana nufin almuttaqun nan. Wannan aya tana magana cewa a manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya ci gaba da wa'azi a wanda wa'azi zai musu amfani, mun gane ko, yayi wa'azi a wanda wa'azi zai musu amfani, waɗanda ya fahimci cewa sun yi nisa ba za su ji kira ba, ya kyale su ya zo ya maida hankalinsa ya nuna damuwarsa ga waɗanda suke da imani suke son ana musu wa'azin, wanda baya son wa'azin a kyale shi, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma tunziru manittaba az-zikra wa khashiyar rahmani bil ghaib, kai wa'azin da kake kana wa'azi ne yana amfanar da wanda ya bi ambaton Allah kuma ya ji tsoron Allah a goye, kamar yadda Allah ce wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, kai wa'azi ka tunatar domin ita tunatarwa tana amfanar masu imani, mun fahimci wannan ko, tunatarwa tana amfanar masu imani, dan haka ubangiji yace fa zakir inna ma anta ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sayazakkaru man yakhsha ko fa zakir inna fa'ati dhikra, fa zakir inna fa'ati dhikra, kai wa'azi in nafa'ati dhikra a gurin da wa'azin zata yi amfani, sayazakkaru man yakhsha, wanda yake jin tsoron Allah shine zai tuna abin da kake faɗa na wa'azi, dan haka wa'azi yana amfanar waye, yana amfanar mai jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wanda baya jin tsoron Allah in ka masa wa'azi ma ba zai amfana ba, shine anan ma ubangiji ya faɗi yace wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, kana wa'azi da alqur'ani, wannan aya tana nuna mana wa'azi da me ake yin sa da alqur'ani mai girma, duk mutumin da zai zo ya maka wa'azi ya daka ba tare da ya karanta ma aya ta alqur'ani ba ko sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya kawo sarransa, to wannan ba wa'azi yake ba, mun gane ko, wa'azi shine littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, kuma ga irin waɗanda za a musu wa'azi. Wannan aya tana nuna mana cewa masu imani sun tabbatar babu mai ceto in ba Allah ba, ceto Allah madaukakin sarki ya kore shi da farko a cikin alqur'ani cewa babu ceto, kamar yadda ya zo a wannan aya laysa lakum min dunihi waliyun wala shafi'un, ba wani mai ceto kuma bayan Allah ko wani majibancin al'amari kuma bayan Allah, ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a, ya kuma su imani ku fitar daga cikin dukiyar ku da muka arzuta ku kafin a zo wata rana babu ciniki, babu abokantaka, babu ceto a rana nan ma Allah yayi ne, Allah madaukakin sarki ya kore ceto, amma a wani gurin Allah ya tabbatar da ceto, ceton sai ya ce da izinin sa za a yi, Allah ce wala yashfa'u man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, babu wanda zai ceto a gaban ubangiji sai da izinin Allah, Allah ce wala yashfa'una illa liman irtaba, masu ceton ba za su yi ceto ba sai wanda Allah ya ce su ceta, sai Allah ya ce wane yi ceto kuma wane da wane zaka ceta, dan haka mai ceto ba shi da wani iko sai abin da Allah ya bashi dama, mun gane ko, sai damar da Allah madaukakin sarki ya bashi, to ya kai annabi irin waɗannan mutane su zaka je ka musu wa'azi, in ka musu wa'azi la'allahum yattaqun za su ƙara jin tsoron Allah dan haka sauraron wa'azi yana ƙara nusar da mutun ya ƙara masa jin tsoron Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana jin tsoron sa sai Allah madaukakin sarki ya ce wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati
wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha
na'am
ma 'alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika 'alayhim min shay'in وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
نعم
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati ya kai annabi Muhammad karkana koran mutanen da suke roƙon Allah bil ghadati da safiya wal ashi suke roƙon Allah da marece yuriduna wajhahu kuma suna yi ne don Allah ma alayka min hisabihim min shay'in ba ka da wani hisabi babu hisabun su akan ka ko kada وما من حسابك عليهم من شيء ثم باب حسابك اكنسو كو كدا من gane ko ba su da hisabi akan ka ba ka da hisabi akan su fataqaru da in ka kore su fatakuna minal zalimin sai ka zama azzalimi sai ka zama cikin azzalimai wannan aya ta sauka akan abu'afa wal fuqara na zamanin manzon Allah akwai wasu talakawa masu rauni bayi da suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ana ganin su baki ko ana ganin su bayi ko ana ganin su talakawa kamar irin su Bilal su Suhaib waɗannan baki ne ba ƴan gari bane kuma bayi ne irin su Ammar bin Yasir bayi ne mun fahimci waɗannan ko da makamantan su to manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana jawo su a jiki wata rana sai mungwaye sa Abu Jahal sai suka ce idan kana so muna kusantarka to kada kana zama da irin waɗannan mutanen saboda sun raina su ba su dauke su wasu mutane ba ba su dauke su da mutunci da daraja ba amma sun yi imani sai suka ce to sai ka nisantar da waɗannan mutane sannan mu kuma mu zauna mu saurare ka manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya so ya himmatu ya bi abin da suka fara saboda yana kwadayin su imani idan suka yi imani to al'umma da dama za su yi imani domin su waɗannan su Abu Jahal din su suka hana mutane da yawa yin imani mun gane ko da sun musulunta yadda manzon Allah yake gani da sun musulunta da jama'a da dama sun musulunta a Makka da sun musulunta da ya an magance masa barazana mai girma a Makka zai yi da'awarsa cikin kwanciyar hankali ashe al'amarin ba haka bane sai Allah madaukakin sarki yace to irin waɗannan mutane karka kore su karka nisantar da kai kanka daga gare su mun gane ko wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum wannan aya tana gaba dan haka karka kore su Allah madaukakin sarki ya wanke waɗannan mutane yayi bayani ikhlasin su yace yuriduna wajhahu suna yin addini dan neman yardar Allah subhanahu wataala mutumin da zai tashi yana bautar Allah don Allah to shine naka wanda bai zo ya mika wuya ba karka damu da shi shi din ba naka bane mun fahimci wannan ko dan haka kada kwadayin musuluntar wadancan yasa ka rasa na hannunka mun gane ko wannan yanzu su ne naka to ka tsaya ka kula da su inji Allah subhanahu wataala ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in malamai suka ce ma'anar wannan ba kai zaka musu hisabi ba su ma ba su zaka ba su za su maka hisabi ba wasu suka ce arzikin su a wajen Allah yake mun gane ko ba a wajen ka ba kamar yadda kai ma arzikin ka a wajen Allah yake ba a wajen su ba su waɗannan mutane da kake ganin su talakawa idan Allah madaukakin sarki ya gara ma zai arzuta su Allah ne mai arzutawa kar ka ga mutun yanzu talaka ka rena shi ka ce ba zai taba arziki ba Allah ne mai arzutawa mun gane ko dan haka karka damu talaucin su kar ya sa ka kiyarda da addinin su kar ya sa ka nisantar da su zuwa gare ka daga gare ka ka jawo su a jiki mun gane ko arzikin su yana wajen Allah kuma kai ma ba su za su arzuta ka ba Allah ne mai arzuta ka wadancan manyan manyan da kake ganin su a matsayin manya babu abin da za su maka babu abin da za su maka dan haka wanda ya kawo kansa ya musulunta ka rike shi sannan wannan aya tana nuna mana cewa ana mu'amala da mutum ne hasbu ma zahara minhu gurgurdan abin da ya bayyana daga wannan mutumi ne umirna an nahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair an umurce mu mu yi hukunci da abin da ya bayyana mana a fili abin da ya buya kuma Allah shi yake jibantan wannan al'amarin Allah shi yake jibanta zahiri idan manyan mutane da ake ganin su ne manya suka musulunta addini zai daukaka da su mun gane ko amma yanzu ba su musulunta ba idan mai kudi ya musulunta zai iya taimakon addini akan talaka haka ne ko to amma bai zo ya bi musulunci ba bai rike ba su kuma waɗannan sun rike musulunci dan haka yanzu da su zamu mu'amala da su zamu hukunci mun fahimci wannan ko ayan nan tana mana bayani akan me akan ɗan uwantaka ta musulunci ana yin ta ne akan imani ba akan abun duniya ba kada ka so mutum dan wani abun duniya dan yana da mulki ko dan yana da kuɗi ko dan shi wani ne ka so shi dan imani don Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji yace fatabaruhum fatakuna minaz zalimin in ka kore su zaka zama azzalimi dan haka shi zalunci ba wai ka kwace haƙƙin mutum ka karɓi haƙƙin mutum wanda ake gani ido da ido shine ka zalunce shi ba ja a jiki wanda ya kamata a ja shi a jiki in aka ja shi a jiki an yi adalci in aka ki jan wanda ya kamata a ja a jiki an yi zalunci mun gane ko ga wanda zai yi abu amma an ki a ja shi a jiki ana kokarin jawo wanda ba zai yi ba gariyar sodi to wannan sunansa zalunci mun fahimci wannan ubangiji yace wa kadhalika fatanna ba'dakum ba'dahum bi ba'd hakan nan muka sanya wasu a cikin mutane su zama jarabawa akan waɗansu mu din nan da kake ganin mu wasu mu jarabawa ne ga waɗansu mu li yaqulu saboda wasu mutanen a ƙarshe abin da za su ce wannan lamu din sunanta lamul aqiba mun gane ko lamul aqiba ba lamul ta'lil bane mutane a ƙarshe wasu kenan za su ce a haula imanallahu alaihim min bainina sai kaga suna kokarin rena waɗansu mutane su ce yanzu wane shine Allah zai zaba ya bar wane ko ya bar mu mun gane ko wane shi zai faɗa mana gaskiya wane shine zai shiryu mu ba mu shiryu ba sai a zo a fara rena mutane daga sanda ka fara rena mutum to shikenan ka fara shiga cikin halaka kenan girman kai ya shigo mun fahimci wannan ko girman kai ya shigo to Allah yakan jarrabi wasu mutane da wasu mutane sai kaga Allah madaukakin sarki ya bada dukiya a wani sai wannan dukiyar tasa ta zama maka jarabawa sai ka ce zuwana ne zai arziki ni ban yi arziki ba sai hasada ta shigo shi yana zauna abun sa yana walwala yana neman kudin sa kai kuma ya zama maka bala'i ya zama maka karfan kafa saboda ya zama maka jarabawa dukiyarsa sai ta zama dalilin shiga wutarka mun gane wannan ko kaga mutum ya shiryu sai kana kushe shiryuwa yanzu wane ne dan gidan wane ne dan gidan su wane ne zai zo yayi wa'azi ko zai za a ce ya shiryu ko zai faɗa mana gaskiya idan daga ka fara wannan ka zama mai girman kai shikenan sai mutum ya halaka mun fahimci wannan ko to Allah yakan sanya wasu su zama jarabawa a wasu muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya sa wato wasu su zama jarabawa a gare mu da zamu kasa cinye ta. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Na'am, akwai lokaci. Minti uku. Na'am. Ah, zamu karanta. To bismillah.
Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum.
Na'am.
Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
وكذلك
نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
Ubangiji yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum. Idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo wajenka, wato ka haɗu da su, faƙul salamun alaikum, ka musu sallama. Mun gane ko daga ka ga masu imani ka musu sallama. Ka taba rabbukum ala nafsihi rahma, ka musu albishir, ka ce ubangijinku ya rubuta rahama, ya wajabta rahama a kansa. Annahu man amila minkum su'an bi jahalati, duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikinku da rashin sani da wauta, thumma taba sai ya tuba, min ba'dihi bayan ya aikata laifin, wa aslaha ya gyara kuskurensa, fa annahu ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne, Allah mai jinkai. Wannan aya tana magana ne akan irin ayar da muka karanta a baya, cewa manzon Allah ya kasance mai jawo mutane zuwa ga cikinsa. Manzon Allah ya zama mai iya karban mutane. Idan ka ga masu imani ka musu wato murmushi, ka karbe su hannu bibbiyu. Mun gane ko? Ka kasance mai sallama a masu imani. Sallama yana ɗaya daga cikin wato ɗabi'u na musulmi, yana daga cikin adab na islamiyya. Idan ka ga mutum mai imani musulmi, ka masa sallama. Wanda ya ga ɗan uwansa ya fara masa sallama, to kai ɗin ka fi shi lada, ka fi shi alkhairi. Manzon Allah an umarce shi ya zama mai sallama a masu imani, ya girmama masu imani. Allah madaukakin tsaye, manzon Allah ya ce inna Allah auha ilayya an tatawadu. Allah ya min wahayi, ku zama masu girmama junanku, ku zama masu kankan da kai a juna. Hatta la yafkhara ba'dukum ala ba'di, har sai ya kai matsayin ba wanda zai yi alfahari a wani. Wala yabghi ba'dun ala ba'di, har sai an kai matakin ba wanda zai cuci wani a cikin. Saboda imani shi ya haɗa mu. Dan haka mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da muka yi imani da shi. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, mu ji tsoron Allah da shi muka yi imani. Idan ka ga masu imani ka musu sallama, ka karbe su hannu bibbiyu, ka na musu albishir. Ubangiji yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma, malamai suka ce wannan ko dai ta kasance jumla istinafiya, jumla ce mai cin gashin kanta, wato magana ce daban Allah madaukakin sarki ya kawo ta. Allah ya rubuta ya wajabta rahama a kansa, dan haka gaba ɗaya Allah zai muku rahama. Mun gane ku, Allah zai taimake ku, Allah zai ji kanku. Annahu man amila minkum su'an bi jahalati, duk wanda ya aikata mummunan aiki ya tuba, Allah zai gafarta masa. Wannan kenan, ɗaya kenan. Na biyu suka ce tana daga cikin maqulul qaul, faqul salamun alaikum faqul kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ka ce wa mutane assalamu alaikum, sannan kana musu albishir, ka ce musu Allah ya rubuta rahama a kansa. Ana so mutum mumini yana faɗan abin da zai faranta ma dan uwansa mumini rai, ba a so ka zama mai tsoratar da mai imani. La yambaghi li mu'minin an yurawwi'a mu'mina, inji manzon Allah. Hadisi ne na cikin sunan Abi Dawud. Me kamata ga mumini ya tsoratar da mumini dan uwansa ba? A koyaushe ana so a ji kalma mai dadi a bakin mai imani zuwa ga yan uwansa masu imani. Kana faɗa musu magana mai dadi da za su ji dadi. Daga cikin maganganun kana kusanto musu da rahamar Allah kusarci, saboda sun yi imani. Mun gane ko? Allah mai rahama ne, Allah zai ji kanku. Sannan ka nuna musu cewa kada su fidda tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki. Wanda ya saba ma Allah ya tuba, karka ce zunubinka yayi yawa, ba za ka tuba ba kar ka fidda tsammani kace ai shikenan kai kan ka gama kai ta saban Allah babu yanda za ai Allah ya yafe maka a kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalati duk wanda ya saba ma Allah a bisa zalunci jahilci sanda kake saba ma Allah kai jahili ne baka sani ba baka san waye Allah ba yanzu sai ilimi ya zo maka kanutsu basira ta zo maka to ka tuba kar kai jinkiri mun fahimci wannan wa aslaha idan kai saba ma Allah ka tuba to ana so aga aikin ka ya canja ya zama ba irin na da ba ya zama ba irin na da ba idan da ku ne a gaba gaba wajen saban Allah yanzu kuma ka dawo ku ne a gaba gaba wajen me wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala wa aslaha fa annahu ghafurur rahim in ka gyara to Allah zai karbi tubarka Allah zai yafe maka Allah zai maka rahama Allah ce wa kadhalika nufassilul ayati kamar haka ne muke bayanin aya dalla dalla inji Allah madaukakin sarki walitastabina sabilul mujrimina min sabilil mu'mini domin a bambance hanyar masu saban Allah da hanyar masu bi biyayya ga Allah madaukakin sarki ta haka ne zaka fahimci hanya ta kware da kuma hanya ta banza mun gane ko ta hanyar me bibiyan ayoyi na alqur'ani mai girma da bibiyan wa'azi da tunatarwa na alqur'ani mai girma muna roko Allah madaukakin sarki ya sanya alqur'ani ya zama wa'azi a gare mu ya zama shiriya a gare mu Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah madaukakin sarki ba su lafiya waɗanda suke da neman bukatu a wajen ubangiji Allah biya musu bukatun su dukkan mu kowa na da bukata a gurin ubangiji muna roko Allah biya mana bukatun mu gabaki daya Allah ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon guje mata za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.